Assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na
Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Daula Salim, barka da warhaka.
Usman Ahmad Kabara, ina kwana?
Lafiya kalau, ya gida?
Lafiya kalau.
Ya aiki?
To, mun gode Allah, ya wannan canjin yanayi, wannan zafi da ake ta kwallawa kwanan nan.
Sai a hankali, zai tafi, ai kakku da ma har in sanya su sai kun mabuya.
Wallahi.
Eh, wai dan Adam, ya gane hali, dole ake.
An yi rana a ce an yi rana, an yi zafi a ce an yi zafi, kuma an yi sanyi a ce an yi sanyi.
To, haka haka.
Muna son tsaka tsakiya ai.
To, Allah ya samu dace. Zaki fara mika mana sakon gaisuwa, amma bari in yi ta'aziyya mutum biyu da suka rasu. Ta'aziyyar farko zan mika ta ne zuwa ga iyalai, ƴan uwa da abokan arzikin Alhaji Isa Mayanan Gusa, wanda Allah ya rasuwa a ranar Laraba 5 ga watan nan na Satumba. Sai mu ci Allah ya ji kanshi da rahama. Har ila yau a dai Larabar akwai wani bawan Allah, shi ma shehu malami a Jami'ar Bayero, da ya rasu, wato Dr. Habibu Sani Babura, wato Talban Babura kenan, wanda shi ma Allah ya karbi rayuwarsa bayan ya kwashi shekara da shekaru yana koyarwa, yana taimakawa al'umma da makamantan su. Har ma mun yi shiri da shi a cikin shirin na kasa ba kasa, wanda wannan makon ma mun yi bitar, wancan makon aji, wannan makon ma za a aji, da za a shiga ban hira da muka yi da shi na cewa wani ne shi da yanayin rayuwa yanda ya fuskanta. Kin san shekaru kusan 30 da wurin 6 ko da 7 ya kwashi yana kan wulciya irin kujeran nan ta guragu. Amma kuma a haka yake ba da gudunmuwar sa ba dan kadan ba ko ince ya bada ta ba ga kautawa. Allah ya ji kansa da rahama ya ta karshen mu.
To amin ya rabbil alamin.
Yawo shi ma mai nan gusau Allah ya ji kansa da rahama.
To Usman ni ma kamun na shiga filin gaisuwar mu na abari ya huce bari na mika sakon ta'aziyya ta zuwa ga Hajiya Safiya Alhassan mai dambe Katsina wanda jiya da safe Allah ya dauka ran mai gidanta.
To Allah ya
Alhaji Idi na Bagadi. Allah ya ji kanshi kuma ya kyautata namu zuwa.
Amin amin.
Dukkan iyalansa ta'aziyya.
Amin amin. To Allah ya kyautata karshen mu. To yanzu kina iya mika sakonnin gaishe-gaishen shafin Facebook din ai.
Gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Nura H Sadu Mazugal da Tahiru Idris Alhassan da kuma Lawal Namuri. Sai gaisuwan fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Dayabu Yahaya Bebeji da Shafi'u Madinatu Kano. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Zakariya Abubakar tare da Jibrin Baba Muhammad. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Shehu Abdullahi. Gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Yahaya Muhammad Wabi da Abdullahi Muhammad. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad Gambo. Gaisuwan fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Ashiru Hamisu da kuma Sanata M Kabir. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannuna gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Bashir Adam tare da Musti Musti da kuma Iliyasu Haruna da fatan dukkan tashi cikin ƙoshin lafiya.
Barka da aiki yanzu kan sai mu shakata mu dawo kuma.
To barka mu bari mu shakata kan.
Sai ji so dai ce umaran da dawo kan sai ji umaran. To sai ji so dai ce umaran da dawo kan sai ji umaran. Da ta gaba ji ji gai kai ka ta mu
Daula kin san ƴan makonni biyu da suka wuce kusan ce an yi makon Hausa ko ranar Hausa ta duniya wanda kuma yana daga cikin abin da muka taba a shirin yau da gobe a ran Juma'a jiya kenan wannan ce ta sa muka ce to hirar da muka yi da masanin tarihi Dr. Salisu Bala daga gidan adana tarihi na Arewa House a Kaduna ta yi matakar mahimmanci domin kuwa ya yi maganganu sosai akan mahimmanci da gudunmuwar da yaren Hausa ya bada ko harshen Hausa a cikin duniya da kuma irin tasirin da ke cigaba da yi dan da su Swahili yaren su ko in ce harshen su ya wuce Hausa a inda ake magana da shi. To amma sabon kididdiga sun nuna cewa ai yanzu harshen Hausa ya fi kowane harshe yaduwa a cikin kasar Afirka kuma an fi magana da shi a wurare fiye da yanda ake yi da Swahili din.
Haka ne.
To wannan ce ta sa muka ce bari mu zakulo shi masanin tarihi domin mu ji yaya wannan hirar da ta kasance ko yaya zai mana bayani akan harshen Hausa da Hausawa a kasashen duniya.
To inda kuma daga farko muka fara tambayar shi menene muhimmancin harshen Hausa?
Yaren Hausa sai zan yi cewa yanzu shi ne yare wanda yake kowane yare yare bunƙasa a lahiyar Afirka, kuma wanda yare ne wanda ya samu asali da tushe na yaduwa daga Afirka zuwa sauran kasashen duniya gaba ɗaya. Kuma hakan yana da dalilai da dama wanda ya jawo bunƙasarsa da ci gabansa fiye da yaren Swahili wanda da kaga a yankin gabacin Afirka ya fi tasiri, kuma ya zai zarce yaren Hausa a bisa tasiri a wancan lokaci. To yanzu kuma yaren Hausa ya zai ya zarta shi bisa ƙididdiga da littafi na masana game da zance yake bayyana. To ɗaya daga cikin dalilan yana da nasaba da wato tasirin da shi yaren Hausa ya yi ta ɓangaren ilimi. Idan na ce ta ɓangaren ilimi, ina magana ne ta ɓangaren abin da ya shafi gudunmawa da Hausawa masana suka bayar wurin tabbatar da al'adun Hausa da kuma ilimin da ya shafi wato ci gaban al'umma. Aka sa shi a rubuce ta ɓangaren abin da ya shafi a jami. Misali, in kun lura da za ka ga akwai jaridu kamar irin su Al-Hijr wanda suka fito ta ɓangaren abin da ya shafi wanda suna bunƙasa yaren Hausa a wancan lokaci. To wannan da kuma jaridun Hausa da suke fitowa ta ɓangaren wato abin da ya shafi yaɗa aƙidu na addini kamar irin su Al-Hijr, kamar irin su Amana da aka yi a baya, sun yi tasiri ƙwarai wurin yaɗa yaren Hausa da kuma jawo mutane masu bincike akan ɓangaren abin da ya shafi yaren Hausa da yake bincike akan abin da ya shafi addini, al'adu, tsarin zamantakewa, tsarin ci gaban al'umma ta hanyoyi daban-daban da magabata suka wallafa. Yanzu idan ka duba babu wurin da, misali muna magana akan ɓangaren ilimi, in ka dubi ƙasashen Turai babu wata jami'a da ta fice a duniya yanzu wanda ba ta da tsangaya ko cibiya na karantar wato ilimi da ya shafi ɓangaren yankin Afirka, wato cibiya ko Centers for African Studies. To idan ka shiga cibiyar nan za ka ga cewa su suka fi tasiri Hausawa ne waɗanda su malamai waɗanda suka yi rubutu da yaren ajami a jikin da kuma Hausa ne. To sannan kuma suka yi rubutu da wasu fannoni daban-daban kama ga abin da ya shafi lissafi, fannin lissafi, fannin ilimin taurari, fannin ilimin falsafa, fannin ilimin addini da sassa daban-daban da ya shafi shi. Turawa ne kuma suna da ra'ayi, suna da aƙidar cewa sai suke karanta wannan abu. To shi yasa suke zuwa ƙasashen Hausa su debi waɗannan littattafai da aka rubuta da ajami da kuma Hausa da jaridun mu na Hausa su kai su wannan ƙasashe. Har ƙasar China yanzu haka akwai cibiyoyi na koyon yaren
Hausa.
Hata idan ka je Saudi Arabia za ka je ka samu akwai Sharmansir, za ka je ka samu mutane suna yaren Hausa. Hausa ta gani? To sai ke nan ta ɓangaren ilimi wanda shi idan an ce za a shiga cikin shi yana da yawa sosai. Abu na biyu idan ka lura za a ga cewa kamar yadda na ba da misali ta ɓangaren wato tattalin arziki. Tattalin arzikin nan mutane ne yan kasuwa waɗanda suke fita suke tafiya sassa daban-daban na duniya suna yin kasuwanci da waɗanda suke bajin sun kuma ba ƙabilarsu ba. Inda idan ka je ƙasar Mali a cikin Timbuktu wanda gari ne wanda yake yayi ƙauri yayi suna da shekara 600 yawa manya-manyan malaman nan har jami'ar Sankore an kafa wani lokacin Masa Musa wanda fi kowa arziki a duniya mutumin Afirka kaga daga nan ya taso. To in ka dubi za ka ga yaren Hausa yana tasiri a wannan cibiya wanda wannan cibiya ma hada ce kuma da wato gabacin Afirka musamman ma ƙasashen nan na Morocco, Algeria da sauransu. Suna tasowa suna zuwa wurin suna kasuwanci. Mutanen mu suna tasowa daga cibiyoyi irin na Kano da sauransu suna tafiya inda suna kasuwanci. To sai ya zamanto kamar idan ka je Sharmansir za ka ga akwai kudin Najeriya suna yawo. Saboda me? Saboda Hausawa da suka zauna suka yi tasiri a wurin suka koya ma Larabawan Hausa. Idan ka je ciniki ma za ka ga da me ake yi da Hausa ake yi. To shi yasa za ka ga yaren Hausa ce a lokacin da Swahili ya zamanto an yi domesticating ne shi a Afirka, ma'ana ya zamanto kawai iyakacin shi kasashen Afirka sai kasashen da ba za a rasa ba, to a lokacin shi kuma yaren Hausa kuma yake fadada, yake tafiya America, yake tafiya China, ake dasa cibiyoyi don koyar da shi harsuna irin na Hausa a yankuna irin na kasashen wato Turai. Yanzu aka ga ka samu a kasar China akwai mutane, akwai department guda da ake koyar da yaren Hausa. A rashin haka akwai wani aboki na wani professor Nikolai da muka je muka haɗu a Ingila shekara ta 2014, yaren Hausa yake koyarwa a wata jami'a kasar Rasha. Yanzu zaka idan yana bukatar wasu abubuwa muna communicating na kan aika mishi da abin da ya shafi
nan ma ba sai zuga shi da jami'a masu da gidan Hausa
suke da duniyar Hausa haka ne.
Yanzu ga shi akwai professor shi Turawa, akwai professor shi ɗan Chinese, akwai professor shi ɗan Rasha da suke koyar da yaren Hausa. Haka kuma idan ka je cibiyoyin mu na wato kaman gabar ta tsakiya wanda cinikayya ya ƙara bunƙasa tsakanin cibiyoyin da ke gabar ta tsakiya da kuma abin da ya shafi ƙasashen Hausan mu a yanzu.
To
yaren Hausa ya bunƙasa sosai da sosai kuma yana tasiri a yau.
Yawwa, to kafin da Dr. Salisu za mu dinga yi muna kila ɗaukar waya in mutane sun kira kila suna son su tambaya, amma kafin sannan abin da nake son in ji shi ne banda maganar rubuce-rubuce da aikin jarida da waye da makamantansu, shin bayan wannan misali irin a tsarin gargajiya menene rawar da Hausa ya taka?
Rawar da kasar Hausa ta taka yana da yawa gaskiya ba dan kadan ba. Sai da yawa za ka cewa al'adun mu na gargajiya idan ana magana za a ji magana akan abin da ya shafi abincin mu, irin suturan mu, irin kayan kide-kide, tasirin su ga sauran kabilu da al'adu da jama'a da ke wasu sassa daban-daban na duniya. Misali za a ga idan Bature ya shigo kasar Hausa sai yake ya ga ya sai riga irin ta malam Bahaushe
ya sa
ya ga ya kawo mana kudi. Idan ka zo nan za ka ce suke su ga an sai zani irin na wanda mutanen kasar matan kasar Hausa suke suke dauka suna sawa a je a kai su a ɗinka musu su tafi su kai ma matan su tsaraba a kasashen ƙetare. Idan ka dubi Kalangu da irin su Goje da sauran su, duk idan ka je irin wuraren adana kayan tarihi na kasashen Turai za ka je ka samu irin waɗannan kayayyakin a cikin museum ɗin su, suna killace su, suna kuma yin bayani a kan ne wani ilimi da wani zai samo daga nan kasar Hausa irin kayayyakin al'adun gargajiya ya je dasa su a cikin kasar shi a wancan lokaci. To da yawa za ka ga da rawanin mu da irin rigar taki da irin riga irin ta kamar garkuwa kamar irin abubuwan da ya shafi riga ta sarƙa ta da ake zuwa da ita yaƙi, duk da irin kayayyakin da sarakuna suke sawa za a ga suna nan damfare a cikin gidajen adana kayayyakin tarihi na waɗannan ƙasashe. Kuma abin da ke faruwa shi ne a wuraren da ake koyar da harshen Hausa a waɗannan ƙasashe za a ga sun tafi sun je suna kiɗa mabai suna nuna musu suna kuma karantar da su irin abubuwan da malam Bahaushe yake a al'adance a ƙasashe.
To kada mu katsaye ka saboda ƙarancin lokaci, akwai tambayar da nake son in maka. Nace a takaice akalla kamar mutane nawa kake gani a duniya da suke magana da yaren Hausa da harshen Hausa?
Kila kiyasi
ka gudubuga sai dai a kwatanta ni ne suna da yawa ba dan kadan ba, saboda kamar da nan Mustafa kusan da za a yi cewa Najeriya ita ce ƙasa da ta fi kowace ƙasa yawan mutanen bakajen mutane a duniya. To kuma idan ka duba mafi yawan jama'a da ke arewacin Najeriya Hausa suke yi, wani kabilun ma sun zo kai shigo
shiga ciki sun ma saji
idan ba sun ce ku kabila kaza bane da za ka iya ganewa ba. To haka kuma Bature in ya zo masa ka san ba ɗan ƙasa ba ne amma za ka ji yana Hausa.
Haka
yanzu yaren Hausa ya kaɗe ya karaɗe ko ina a duniya ba inda ba a ƙoƙari ana ƙoƙarin tabbata shi da kuma ƙoƙarin koyar da shi da kuma ƙoƙarin yin rubutu da irin za ka yanda ke muke magana din nan wani muke magana da ku din nan a kone Bature da ya taho daga Japan profesa ne ya yi ritaya ya yi aiki a America ya yi ritaya wata university a Japan yanzu aka ya zo nan Arewa House yana zaune babu aikin da yake yi sai karantar abubuwan da ya shafi jaridunmu na kasar Hausa da na aka rubuta su da Hausa yana kuma aiki a kai yana lura ne da abubuwan da suka shafi al'adu ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa
al'ada
abubuwan da suka shafi
a al'adance
rubutun malamai da kuma abin da ya shafi a jami'i da masarauta.
Dole lokaci ba zai bar mu ga mu hirar nan ba wannan makon gaskiya sai ta kai baku mai zuwa saboda tana da tsawo na raba ta biyu ne saboda kin san lokacin
ana so a dan shakata
yawa a shekin gane saboda haka Abimu ma bashin ta mako mai zuwa zamu karasa tattaunawar gaba ɗaya sai a jiya muka karkare da shi a maganan harshen Hausa.
To jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin na abari ya huce mai kayatarwa da labaran bandariya da gaishe-gaishe. Abadadin
Usman Ahmad Kabara
da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya.
Mun barku da wannan.
Da
masoya
ne
wala
ne da hannu ya mota da jirma yanzu
tare da
shirya da tare da kar
karfi yanzu
tare da jiya ta
a garke
ya da ya da ta zai mu koma ga zaman
haka ne
take ne murna amma amal jiya sarki
asalan akuna da ka zabe ga shawara ta majalisa da an ka ce su yi zabe ga dan sarki razzau to an ka ce mu ka mu dauke batu Allah
la ta kira ka ma zabe ba ne ba
ta annan
garke ya da ya da
haka ne
mu koma
gama da masoya Abubakar Ahmad Bello
gore ne kanzatu alhaji ya san daidai
gama kaya
ya da ya ne ta sai mu koma da sauri daga murna gama Ahmad ji ya
san ai tare da karfi ya
tare da jiya
ai tare da karfi ya
tare da jiya